domin fare wada hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da dawowa sabon shirin Arewa a yau, wanda yake tabo lamuran da suka shafi yankin Arewa mediyoyi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa yau zai duba karfafar bukatar kungiyoyin Arewa 115 da kafa wata kasuwa kan iyakar Arewa da Kudu, inda ƴan kasuwa za su rika kai kaya don cinikayya tsakanin sassan Najeriya biyu ba tare da samun asara ba. Wannan tamkar kandagarki ne na irin yadda a baya ake samun hare-hare kan fatake daga Arewa da ke kai hajojinsu Kudu. Daga nan za mu sake duba yadda rashin makarantu masu ba da shaidar karatu mai daraja ta biyu a Arewa ya kawo ƙalubalen koyarwa a Arewa.
Arewa zumun ta tamu du sai nishadi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi.
Aukuwar hare-hare kan ƴan kasuwar Arewa a wasu yankunan Kudu, musamman ma fatakin shanu, ya jawo kiraye-kiraye na kawo maslahas da za ta yi rigakafin samun asarar. Hakika akan samu asarar rayuka da dukiyoyin fatakin ba da wani dalili ba da ya wuce tsamar da ke tsakanin sassan kasar da ma fadawa tarkon masu iza wutar kafa kasar Biafra a yankin Kudu maso gabar, da kuma wata fitinar a Kudu maso yamma ta masu son kafa kasar Oduduwa.
Sunana Comrade Dr. Awal Abdullahi Aliyu, President na Northern Consensus Movement. Hadakan kungiyoyi ne guda 115 daga arewacin Najeriya. Kungiyoyin nan duka suna da register da Corporate Affairs Commission na Najeriya. A dalilin kasancewa mu gaba daya domin tabbatar da kwato haƙƙin ɗan Arewa da kuma tabbatar da cewar ba a zalunci ɗan Arewa ba, ko a ina ke, ko a Najeriya, ko ma a wajen Najeriya. A kamar yadda ka sani, an yi rikicin ENSAS, aka zo aka yi na a Kinyale Sashen Market da ke Ibadan, aka zo aka yi na IPOB, wato na Nnamdi Kanu, da aka kashe ƴan Arewa, aka kona musu dukiyoyi babu gaira babu dalili. Akwai bukatu da muka tura wa gwamnatin tarayya a wancan lokaci. Na farko, mun ma nemi da a yi mana kasuwanni shiya-shiya. Ita wannan kasuwanni shiya-shiya zai kawo a tunaninmu rage yawan kashe-kashen ƴan Arewa da ake ɗaukan kaya da kuma kona musu dukiyar da ake idan sun tafi kai dukiyar Kudu. Idan aka yi wannan kasuwanni shiya tsakanin bodan arewaci da kudanci, su ɗan kudanci su kawo kayansu kasuwar nan ta shiya, mu ɗan arewa mu kai namu kasuwar, su saya namu su tafi, mu ma mu sai nasu mu juyo. Amma wannan baya nufin wai ɗan arewa da ke Kudu su dawo arewa, ko kuma ɗan kudin da ke arewa su koma kudanci, a'a. Kowa ya zauna inda yake, amma harkar kasuwanci tafiya da kaya mai yawa a tafi a kona. Hakan an yi wannan kasuwar shiya zai hana wannan kone-kone da ake yi. So yana ɗaya daga cikin bukatun da muka yi, sai yawan tara da get-get da ake samu idan mutanenmu sun tafi kai kayan dukiyarsu kudanci, a rika tare su, ana karɓan wani lady, wato wani harajin babu gaira babu dalili. Shi ma yana cikin irin bukatun da muka miƙawa a gwamnatin tarayya domin a ga cewa an yi mana. So a takaice, mun miƙa bukatu guda 9 a wannan lokaci, muka nemi a aiwatar mana da shi.
Cewa ya kamata a kafa kasuwanni na shiya-shiya.
Shiya-shiya, ƙwarai kuwa.
Kun ba da shawarin wajaje, kun gano inda ya kamata a kafa irin waɗannan kasuwannin?
Duk mun ba da shawarwari. Wato wannan abu ne wanda ya samo asali tun ma lokacin Sardauna ya yi irin wannan tunanin. Mu mun maimaita ne, kuma muke tsayawa akan ya kamata a yi. Tsakanin Kadube, tsakanin Lokoja, akwai Katsina Ala, akwai waɗannan eriyorin wanda shi ne boda tsakanin arewacin Najeriya da yammaci, ko tsakanin arewacin Najeriya da kudanci, su ne muka ce a bada a yi waɗannan kasuwanni na shiya-shiya domin biyan. Wannan zai kawo sauƙi, zai kawo maslaha akan asarori da rasa dukiyoyin da ake yi, sannan zai bada daman da za a samu ayyukan yi ga matasanmu da suke wannan area. Na farko zai bada aikin yi, na biyu zai kawo hanyar samun kuɗaɗen shiga ga gwamnatocin jihohin da suke wannan area ɗin. Sannan kuma za a samu maslaha wajen rashe-rashen rayuka da dukiyoyin ƴan kasuwanmu idan sun tafi wannan ɓangare. Wannan su ne kaɗan daga cikin irin amfanin da in an yi wannan kasuwar za ta kawo.
Wato wannan ya nuna sai ƴan kasuwa daga yankin Arewa su kai kayansu wajen, in ya so masu son saya sai su shigo daga yankunan kudanci
kenan. Kudu su saya, su ma ƴan kudun su kawo nasu wajen, ƴan Arewa su ma su saya. Su kawo su juyo wa'annan su saya daga Arewa, su juyo su ma su saya daga Kudu su juya. Amma baya nufin wa'anda yake Kudu ɗan Arewa da ke Kudu ya wai ya dawo, ko kuma ɗan Kudu da ke Arewa ya koma, a'a, kowa ya zauna inda yake. Amma irin wannan motsin da ake a tafi da kaya a lokaci ɗaya da yake kawo asarorin ne muke kokari a ga cewa an daƙile faruwar wannan dan a zauna lafiya.
Wasu za su ɗauka wannan zai zama kare muradun wata shiya ne, kamar yadda ake neman a haɗa kan ƙasa. To wannan ya nuna kamar ƙasar tana neman ta rabe ta wasu abubuwa kenan, musamman harkar kasuwa.
A'a, abin da muke cewa shi ne akwai ɗan arewa da suke zaune da'iman a kudu da suke kasuwanci, akwai ɗan kudu da suke zaune a arewa da'iman da suke kasuwanci. Ai ba cewa akai su koma ba ko su bar kasuwancin, a'a su ci gaba da yin kasuwancin su. Ai ɗan kudun sukan yi sayayya daga nan arewa su tafi da shi kudu, haka ɗan arewa suna yin sayayya daga kudu su kawo arewa. So ai duk ɗan kudun da yake arewa da yake sayayyar shi daga kudu daga arewa ya tafi kudu ba wani abin da ya taba samun shi, amma shi ɗan arewa ne da yake daukan kayan shi daga arewa ya kai kudu shine yake fuskantar matsala. Amma ɗan kudin da ke arewa sai kayan shi tafi kudu baya samun matsala. So muna kokarin dan a zauna lafiya kasar ta ci gaba da kasancewa, kuma a bunƙasa kasuwancin shine yasa muka kawo tsaurin wayannan kasuwannin shiya shiya, ba wai dan raba kasa ko raba kawunan ƴan kasa ba, a'a ai hakan ma ci gaba ne a kasar kanta, tunda zai kawo aikin yi, zai kawo maslaha akan kashe kashe, sannan za a samu kuɗin shiga daga jihohin da suke wannan bangare. Wannan baya nufin raba ƙasa ko baya nufin hana wasu ɗan wani ɓangare shiga wani ɓangare ko yin kasuwanci, a'a amma dai zai rage tafiyar da kaya da yawa zuwa can, yadda har ake samu ana kashe ɗan arewa ana ƙona musu dukiya. Allah kaɗai ya san abin da ake, idan da a ce ƙungiyarmu za ta fito ta riƙa magana a kullum aka yi irin wannan kisan ko aka yi ƙona dukiya, to da zai kawo matsala. To don ba ma son mu ci gaba da irin wannan, mu masu son a zauna lafiya ne, mun yarda da Najeriya, muna so Najeriya ci gaba da kasancewa ƙasa ɗaya mai al'umma ɗaya. Maimakon mu riƙa faɗin an yi kaza an yi kaza, shi yasa muka kawo wannan shawara, faɗin hakan ba zai zamanto alheri ba, zai iya zama illa ga ƙasa, kuma ba ma so a samu matsala a ƙasar.
Shirin Arewa a yau ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka.
Arewa zumun ta ta mudu sai nishadi sai sharholiya.
Yanzu ga dan gwagwarmaya Abdulhamid Dan Kerko kan makarantu masu bada shedar malamta mai daraja ta biyu da marigayi tsohon ministan ilimi Farfesa Aliyu Babatunde Fafunwa ya soke a zamanin mulkin soja.
Idan ka zo kana rubutu akan allo, in ya karkace malami zai koma baya ya je ya duba yaga cewa wannan abin ya karkace, bari mu koma sai ya sake gogewa ya koma ya share. Saboda me? Yana koya wa ɗaliban nan yadda za su koyi, yadda za su yi wasali, yadda za su yi harafi, yadda za su yi inganta rayuwarsu saboda gobe. To yanzu karatun gaba ɗaya ya dabarbare, kowa ya fara tunanin kanshi. Yanzu iyaye sun fara siya wa ƴaƴansu waya, a waya wai yaro zai koyi abu, ta ina zai bai zauna ya cuɗanyu tare da yara ƴan uwansa ba. Ba a koya masa bai samu ingancin rayuwa na wasa da yara, ko kuma ya ga kowanne ya ga irin fasahan da yaro yake da shi ba. To a wayannan abubuwan nake ganin rashin samun wannan. A yanzu kamar akwai NCE inda ake horar da malamai inda za su koyi yadda za su je su karantar da yara. Ya kamata wayannan malaman NCE kafin su je NCE, idan suka gama secondary school, suna gama makarantar nan na secondary school, ya kamata a samu wani kafa da za su koya, da za a koya wayannan malaman ko kuma wayannan yaran da suke son su yi koyarwan, suke son su, akwai wanda su shi koyarwa yake so yi, ya koma ya je ya nemi yadda zai yi mu'amala da yara, ya je ya koma ya san yadda zai mu'amala da unguwa, ya koma ya san yadda zai mu'amala da yadda zai koya yara.
Kafin ka kammala ka hirar ma gaba ɗaya, me za ka tuna da shi lokacin da kake koyarwa a matsayin ɗalibi mai koyon yadda ake koyarwa, wato abin da ake kira teaching practice, waɗanne dabaru ɗaya biyu za ka tuna ka yi amfani da su da aka tura ka ajiye a matsayin matashin malami?
Ana koyawa mutum yadda zai yi national anthem. Yanzu sai ka duba ka ga mutum
ma taken Najeriya,
taken Najeriya, sai ka ga yanzu manya ma wanda suka yi digirin digirgir ma ba su iya taken Najeriya ba. Da in kai primary school ka san yadda ake taken Najeriya, amma yanzu ba su iya ba. Yanzu haka nan ba su san abin da ake kira pledge ba, ma'ana
alƙawari
wanda ake yi na Najeriya, duk ba su iya shi ba. Yanzu yara ba su iya ba, yanzu wayanda ma suke nan a jami'o'i da yawa ba su iya ba. Yanzu sai a bari abin ya baka mamaki, ministocinmu na Najeriya in aka ce su yi ba su iya ba, ƴan majalisunmu ba su iya ba. Amma wannan lokacin da aka horas da mu a wannan makarantar, a nan muka koya, a nan na iya, kuma ni babu kuskure ko ƙwaya da.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa yau na wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu, ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.